يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر رمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي قصن شوى تارى لكو تتشموني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دوم حيكو رتنبو ينكو عند اسكشا في أدي ذرائي وازوا كمالا دوم سام مفتا كمانا يأيكو من داسا كون انتنبو تتشموني شريني تاني عرقو دار بوتاچان ساكوان تكست كوكما ساكوان واساب akan lambar waya 07 7 0 4 0 4 1 5 5 ko kuma cikin adireshin email na fatuwinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 5 ga watan Rabiul Tsani na shekara ta 1442 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 21 ga watan Nuwamba na shekara ta 2020. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Umar Jalemo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da kenan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama don amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idir Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran yana cewa qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin hadha bayanun lin nasi wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أود أن آيوي وبنجي سبحانه وتعالى ينام قناة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم bayan abin da ya faru a yakin Uhud, lokacin da aka samu tangarda daga bangaren wasu daga cikin sahabbai har ta kai bayan da Allah subhanahu wataala ya nuna musu nasara a fili, sai kuma abin ya zo ya juye kamar yadda Bahaushe yake cewa reshe ya juye da mujiya, ya zanto bayan su da suke sara da suka aka dawo su ake sara da suka a sanadiyar haka aka kashe da dama daga cikin su kusan mutum 70. To bayan Ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin kuskuren da aka samu daga bangaren su, bayan shi Ubangiji subhanahu wataala ya cika musu alkawarin sa na ba su nasara, Ubangiji subhanahu wataala ya nuna musu kurakuran su da laifuffukan su, sai daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce ya yafe musu, ya kuma yi musu falala mai girma. To sai Ubangiji subhanahu wataala yake ƙara nuna musu cewa sunnar Allah subhanahu wataala ta riga ta gabata cewa Ubangiji subhanahu wataala duk lokacin da aka samu wasu waɗanda suke rigima da annabawan Allah, suke rigima da gaskiyar da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da ita, suke rigima da masu riko da wannan gaskiya, to ba sa kai labari. Ubangiji subhanahu wataala yana hallaka su, ƙarshen su yana zuwa a lalace a balbalce. Allah ce su yi tafiya a bayan ƙasa, siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin, lace ku yi tafiya a bayan ƙasa, wato ku yi yawace yawace ku shiga ko ina a duniya ku je ku ga yadda ƙarshen al'amarin masu ƙaryata annabawa ya kasance. Allah subhanahu wata'ala ya halaka su an waye gari yau kamar ba a yi su ba. To abinda kafiran Qurayshawa suke yi a wannan lokaci na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallama da cin zarafinsa da yunkurin su ga sun murƙushe musulmi da yunkurin su ga sun kawo ƙarshen musulunci shine irin abin da waɗancan masu ƙaryatawar a cikin al'ummomin da suka gabata suka aikata kuma Allah ya halaka su. Don haka su ma kar su yi zaton cewa ruwa ta sha ko kuma su yi zaton cewa Allah subhanahu wata'ala yana goyon bayan su akan abin da suke yi, don haka su ba za su gamu da gabansu ba. Allah yake nuna wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ita ce sunnar Allah subhanahu wataala, duk sanda wasu suka yaƙi annabinsa to ƙarshen su baya kyau, in kuma suna so su tabbatar da wannan ko su ƙara tabbatar da wannan to su yawo su je su ga wuraren al'ummomin da suka gabata su ga kufai da gurabe da suka bari inda Allah ya halaka su. Ursiru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin, ce ku yi tafiya a bayan ƙasa sannan ku je ku duba ku ga yaya ƙarshen masu ƙaryatawa ya kasance. Allah ce hadha bayanun linnas, wannan alqur'ani da wannan bayani da Allah subhanahu wataala ya saukar bayani ne Allah yake yi domin mutane da musulmi da wanda ba musulmi ba, kowa zai saurari wannan bayani domin ya ɗauki darasi ya ɗauki izina daga cikinsa wanda Allah subhanahu wataala ya so da shiriya ya shiriya. Wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin, kuma wannan abinda Allah ya saukar na alqur'ani da abinda yake cikin alqur'ani shiriya ce da kuma wa'azi amma ga masu takawa, ga waɗanda suke kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala suke rungumar abinda Allah ya umarni da shi suna aikatawa suke gujewa abinda Allah ya hana. Saboda haka alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi dan ya zanto wato bayani ne ga kowa da kowa da kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba. Alqur'ani ya kunshi bayani cikakken bayani gare shi da duk abin da ya kamata ya sani dangane da Allah subhanahu wataala, ko ya kamata ya sani dangane da annabawan Allah da manzanninsa, ko ya kamata ya sani dangane da ranar lahira da abin da Allah subhanahu wataala ya tanadi ga mutanen kirki da abin da ya tanadar wa mutanen banza. Alqur'ani ya kunshi wannan, saboda bayanun dalilin nas, sannan kuma shiriya ce ta musamman kuma wa'azi ne ga masu takawa. Masu takawa su ne suke fahimtar abin da yake cikin alqur'ani su karbe shi su yi aiki da shi. Ubangiji subhanahu wataala ya dora rayuwarsu akan turba wacce ke miƙaƙƙiya, ya wanzar da su a cikin haske domin su tashi a cikin haske ranar gobe kiyama, kamar yadda Allah subhanahu wataala a farkon suratul baqara yace zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, wannan alqur'ani littafi ne da babu shakka a tare da shi, babu wato tantama ko kokwanto a cikinsa, shiriya ce ga masu takawa. To haka nan anan ma Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa alqur'ani shiriya ce ga wanda suke masu takawa. Don haka wannan bayanin da ya zo da shi dangane da abin da ya faru a yakin Uhud da kuma abin da ya biyo baya na sakamako saboda sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan duk shiryarwa ce, wannan duk tarbiya ce, wannan kuma wa'azi ne ga masu takawa wadanda za su dauki izina a kowane zamani a kowane lokaci su sani cewa biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da tsare umarninsa da rashin ketare iyakarsa wannan shine zaman lafiyar su kuma shine cin nasarar su. Da zarar suka saki hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama suka bar umarninsa to babu shakka za su rika samun tangarda, musamman ma a yayin da suke fuskantar kalubale daga abokan gabansu daga makiyansu, zai zanto sun rasa samun nasarar da Allah subhanahu wataala ya alkawarin zai ba su, matukar dai har za su tsaya akan umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Don haka akwai wa'azi a cikin wannan. Haka Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran al'ummar musulmi kashedi akan cewa kada su yi rauni, wala tahinu wala tahzanu, kada ku yi rauni kuma kada ku yi bakin ciki, kada ku yi rauni saboda abin da ya same ku a yakin Uhud na kashe ƴan uwanku da aka yi da raunuka da wasu da dama suka samu daga cikinku da abin da ya biyo baya na murna da kafirai suka rika yi na cewa sun yi nasara akan ku kada wanda ya sage muku gwiwa kada wanda ya sa ku yi sanyi kada ku yi bakin ciki da abin da ya same ku ko ya samu ƴan uwanku a wannan rana wannan Ubangiji subhanahu wataala yana ƙara ƙarfafar su yana ƙara ainihin ƙarfafa musu gwiwa da cewa kada wanda ya sa su yi sanyi Allah ya ce wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah ya musu alƙawarin cewa su ne a sama su ne za su yi rinjaye su ne za su samu nasara akan abokan akan makiyan su in sun kasance mu'minai wato indai har wannan sifa da suka sifanta da ita ta imani za ta ci gaba da wanzuwa a cikin zukatan su to za su zama su ne a sama babu Allah subhanahu wataala ba zai bari a karya su ba ba zai bari a yi nasara akan su ba za mu kula cewa Allah subhanahu wataala a wannan ayar da ya yi musu alkawarin su ne a sama ya kuma shardanta musu cewa in sun yi imani zai dora su akan abokan akan ga abokan gaban su wannan yana nuna cewa babu shakka sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun cika wannan sifa ta imani mu'minai ne na gaskiya Allah subhanahu wataala ya karbi imanin su Ubangiji subhanahu wataala ya gasgata su dan haka ya ba su nasara wanda ya karanta tarihin musulunci da gwagwarmayar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tare da shi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi a bayansa zai ga cewa Ubangiji subhanahu wataala yayi ta ba su nasara yayi ta dora su akan makiyansa ya dora su akan makiyansu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai suka shiga yaƙi tare da shi kuma suka yi nasara har ta kai inda da aka fito da su da ƙarfi aka sa suka yi hijira suka bar garuruwan su suka bar kasashen su da gidajen su da iyalan su da dukiyoyin su sai gashi sun koma suna cikin wato daukaka da mutunci da gata Allah subhanahu wataala ya karrama su ya dawo da su inda da aka kore su suka samu fatu makka sana dukkan waɗanda da suke fada da su suke suka samu su karan tsada sai ga sun zo suna ba baya to wanda yana nuna cewa tabbas sun cika wannan sharadi na imani dan da ba su yi imanin ba to da Allah ba zai ba su daukakar ba zai ba su nasarar ba haka nan bayan sa sallallahu alaihi wa sallama sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun shiga yaƙi da makiyansu kamar yadda ya faru lokacin sayyidina Abubakar tun daga bayan rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama aka samu da dama daga cikin kabilun larabawa waɗanda suka yi ridda wasu suka bi wasu annabawan ƙarya kamar waɗanda suka bi al-aswad al-ansi da waɗanda suka bi musailimah al-kazzab da wanda suka bi wata mata da ake kira sujah da wanda suka bi wani da ake kira tulaiha dukkan su sayyidina abubakar da sahabban da suke tare da shi suka yaƙe su kuma suka yi nasara akan su haka nan aka shiga yaƙe da rumawa yaƙin gazwatul yarmuk abin da ma'arakatul yarmuk wanda nan ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi nasara yaƙe-yaƙen da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi su abu ubaidah ibn al-jarrah su al-musanna ibn haritha da sauran sahabbai da dama waɗanda suka yi yaƙi da rumawa a sham duk suka yi samun nasara su khalid ibn al-walid haka nan yaƙe-yaƙen da aka yi aka fara tun lokacin sayyidina abubakar da kuma lokacin sayyidina umar yaƙe-yaƙen yaƙi da daular farisawa majusawa nan ma aka yi ta samun nasara har sai da aka kai daular Kisra ta je ƙasa to sannan da yaƙe-yaƙen da aka yi lokacin sayyidina Uthman wanda aka shigar da musulunci ƙasashe da dama musulunci ya danno har cikin yakokinmu na Afirka ya shiga sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka shigo da musulunci shigar ƙasar Egypt ya zo ƙasar Libya ya zo cikin ƙasar Sudan haka ne har kasar irin Tunisia da sauran kasashe na mu na Afirka haka ne ya danna can kasashen Turai har sai da ya dangana da Constantinople wanda ita ce a yanzu ake cewa Istanbul sahaba ne suka kai har nan kuma suna ta cin nasara a cikin yaƙe-yaƙen su cikin dakakan lokaci Allah ya ba su nasara musulunci ya babaye gurare da dama a duniya a cikin ɗan shekaru kaɗan to wannan duk yana nuna cewa imanin da suke dauke da shi a zukatansu imani ne na gaskiya dan ce idan shi Allah ya musu sharadi cewa zai ba su nasara da in suna mu'mini to tunda kaga har ya dora su akan abokan gaban su ya ba su nasara babu shakka sun cika wannan sharuɗa sai dai idan mutun zai ƙaryata Allah to shine zai ce ai sun yi nasara duk da ba mu'mini bane duk da ba mutane kirki bane kaga wannan kuma ƙaryata alqur'ani ne ƙaryata Allah ne Allah ce wa antumul a'launa in kuntum mu'mini san Allah ce yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu alake kara lallashin zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya same su na ciwuwuka da raunuka da suka samu a wajen yaki cewa idan har wani rauni ya same ku to irin wannan raunin ya samu mutanen Makka su ma ai kusan jina-jina akai an yi abin da Bahaushe ke cewa kare jini biri jini an rabu jina-jina su ba su ji jiki saboda haka in kuna jin ciwon abin da ya same ku na kashe muku ɗan uwa da kuma raunuka da wasu suka samu daga cikinku faqad massal qauma qarhun mithluh to su ma waɗannan mutanen Allah yana nufin mutanen Makka su ma raunukan sun same su kamar yadda ya same ku kuma Allah ya gaya musu hikimar da ta sa yake yin haka wani lokaci ya ba wa kafirai wata ƙwarya nasara akan mu'mine saboda wata hikimarsa yace wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yace waɗannan kwanakin ne muke jujjuya su kwanaki ne muke jujjuya su tsakankanin mutane wato yau kai nasara akan makiyanka gobe kuma Allah ya ba su nasara akan ka wato yau ku yi nasara gobe kuma ai nasara akan ku shi da jujjuyawar da Allah subhanahu wataala yake yi na ranaku yau ka ci nasara gobe kuma a ci nasara akan ka wannan dan Allah subhanahu wataala ya fitar da jiji da kai daga cikin zukatanku idan ya zanto a kullun aka shiga yaki ko kuke nasara babu wani dan targada da za su same ku babu wani targade ko ciwo da zai same ku to wannan zai iya shigar da jiji da kai a cikin zukatan wasu daga cikinku to dan Allah ya nuna muku cewa wa man nasru illa min indillah nasara daga Allah take sai ya zanto wani lokaci yana ba su dama akan ku dan a cire muku wannan jiji da kai ce wal ya'lam Allahu alladhina amanu wal ya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada sanna hikima ta biyu dan Allah subhanahu wataala ya bayyana wadanda suka yi imani na gaskiya wadanda suka tsaya suka yi yakin wajen tabbatar da addinin Allah da kuma a bayyana wadanda imanin su na jabure munafikai wadanda suka rika ja da baya har ba suke cewa ai da ma ba fito yakin nan ba da ba kashe mutane ba wadanda aka yi ta jin maganganun su lokacin da abin da ya faru a yakin Uhud kaga Allah ya bayyana mu'mine na gaskiya sune wanda suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sune sahabban nan da muka sani kuma ya bayyana munafikai irin su Abdullah ibn Ubay ibn Salul wadanda su suka ja da baya suka rika ganin baikin musulmi da suka fito ma yakin cewa da a ce sun zauna a gida da ba su mutu ba a kashe su ba to shine wannan hikima ce ita ma ta biyu dan waɗannan su fito fili a gane su sannan hikima ta uku wayattakhidha minkum shuhada Allah ya riki shahidai daga cikin ku wato waɗanda za su mutu a wajen ɗaukar kalmar Allah su zamanto shahidai ne waɗanda Allah subhanahu wataala zai ba su ladan shuhada sannan Allah ce wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son azzalimai wannan rashin son azzaliman da Allah ya ce baya yi wato baya son azzalimai wanda ya fara fitowa shi ma fili a ga yadda ƙarshen zalunci yake kasancewa irin wannan lokuta za a ga azzalimi ya kaskanta ya tozarta ya wulakanta Ubangiji subhanahu wataala ya bama masu gaskiya nasara a kansa wannan ita ba hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala sannan bayan wannan Allah subhanahu wataala ya ce wal yumahhisa Allahu alladhina amanu dan kuma ya tace waɗanda suka yi imani su zanto tsantsa an fahince su wayin haqqal kafirin ya kuma halakar da waɗanda suke kafirai to wannan hikimomi ne na Ubangiji wanda Ubangiji subhanahu wataala ya kinsa a cikin irin wannan yanayi lokacin da za a samu abubuwa sun juya nasara ta koma akan ga waɗanda ba musulmi ba akan musulmi dan Allah ya yi irin wannan to wannan duk yana nuna maka Ubangiji subhanahu wataala ya tarilayi wannan al'umma wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko ya ta ba su tarbiya da ladabi da nuna musu yadda al'amura suke Qur'ani ya ta sauka yana faɗar ko matsayin su wanda wannan shi zai nuna maka girman sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayin da suke da shi da kuma irin rawa da gudunmawar da suka bayar wajen kafa wannan addini namu na musulunci wanda ya zama wajibi akan kowane musulmi kuma bashi ne akan kowane musulmi ya kasance mai yawan yi musu kyakkyawar addu'a da yi musu fatan alkhairi da kuma girmama su da ainihin sanin darajarsu da falalarsu Allah ya sa mu dace
to amin su amin Allah ya sa ga alkhairi to tambaya ta farko ta zo daga waje take cewa mallam tana so aiwa mai gidanta nasiha kan cewar suna zaune ne su ita da abokiyar zamanta to amma ita ke abokiyar zaman nata ba ta da dako daya ita kuma tana da yara har guda hudu amma kuma da abin da zai ba su sai ba su kai daya daidai wa daidai mana ta hanyar kayan abinci da komai da komai iri daya daidai wa daidai yake ba su to shine take so mallam yayi wa mai gidan nasiha domin gyara
to abin da yake wajibi akan kowanne magidanci da Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da yin aure da kuma samun yaya ko ba bai samu ba wajibi ne ya kula da cin su da shan su da tufacin da tufatar da su da lafiyar su da matsugunan su dole ne kowace mace da mutum yake aure ya samu mata da waɗannan abubuwa ya samu mata da abin da za ta ci ya samu mata da abin da za ta sha ya kuma kula da lafiyar ta ba ta da lafiya ya bata abin da za ta sayi magani ko ya kai ta asibiti in akwai bukatar haka hakanan ya bata gurin da za ta zauna ya zanto guri ne da dan adam zai iya zama ya rayu ba tare da ya shiga cikin wani ta matsala ba wannan wajibi ne da yake kan kowanne magidanci akan kowanne magidanci daga na da matarsa da ƴaƴansa shi da abinda Allah yake liyu fi zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyufik bima ataahu Allah wato kowanne mai wadata ya ciyar da iyalansa gurgudan wadatarsa wanda kuma aka untata masa a samun sa to ya ciyar gurgudan abin da Allah ya bashi wato shi ba ba a dauke masa ciyarwa ba sai dai kawai zai iya abin da zai yi wanda shine wajibi idan magidanci ya yi wa matarsa wani abu na ihsani kuma bayan abin da yake na wajibi to wanda sunan shi ihsani ba a wato zai samu lada kuma zai ƙara kyautata zamantakewa sa da iyalinsa kamar yadda Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wato ku yi musu kyakkyawar mu'amala ta hanyar da ta dace saboda yana da cikin al-mu'asharatu bil ma'ruf mu'amala da iyali mai kyau zanto yana kuma kyautata musu ba wai ya takaita akan wajibi matukar yana da iko da zai yi musu wani abu na kyautatawa wannan da yake da bata biyu abin tambaya da farko shin abin da yake bawa kowace yana isarta ko baya isarta in akwai wanda abin da yake bata baya isarta wata kuma har yana mata yawa watakila bata da bukata da yawa kamar yadda wacce take da yawa to babu shakka wannan ba daidai yake yi ba ya zanto zai bar wacce take da yaya ya bata abin da ba zai ishe ta ba ita kuma wacce bata da yaya ya bata abin da watakila zai mata yawa ma har tana neman kai da shi ko dai idan ta kirkice ta dauka ta kyautar idan ba ta kirkice ba ta kila ba ta yi kasuwanci da rarar to kaga anan bai kyauta ba kuma bai adalci ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda Allah ya bashi ba ta sama da daya man kana indahu ra'atani famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il Allah ya ce dukkan wanda yake da mata biyu ya fi karkata zuwa ga ɗayar to zai zo rana a gobe kiyama da shanyayyen bangaren jikinsa ɗaya wato zai zanto bangaren jikinsa ɗaya ya karkace ya shanye to wannan ana nufin wanda zai zanto yana kula da ɗaya daga cikin matansa yana ba ta haƙoƙinta ɗayar kuma ya yi watsi da ita baya ba ta haƙoƙinta wanda shi ne abin da ake nufi da karkata ba wai karkata ta zuciya ba ta kauna da soyayya wannan wani abu ne da mutum ba zai iya mallakar zuciyarsa a kansa ba wannan shi ne abinda Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum fala tamilu kulla al-mayl fatadharuha kal-mu'allaqa ba za ku iya yin adalci ba tsakanin mata wato adalci da ake nufi anan wajen soyayya za ku iya daidaita su wajen soyayya ba amma kada ku karkata gaba daya zanto wannan kun watsar da ita ba kula da ita ba ba ta haƙoƙinta na matsayinta na mata ita kuma waccan sai zama ita ce yan lele to wannan babu shakka mutun yayi laifi yayi wa Allah laifi kuma a ranar gobe kiyama zai girbi sakamakon wannan laifin nasa saboda haka idan ya zanto akwai bukatar da ita wannan mai yaya take da shi fiye da wacce mara yaya kuma ya zanto yana daidaita su a abin yadda ta bukatar ita wannan ba ta isa wacce ta abin da to wanda zalunci ne rashin adalci ne Allah ya hana kuma alhaki ne mutum yake dauka na matarsa da yayansa wanda zai biya wannan farashi kuma mai tsadar gaske ranar gobe kiyama idan ya zanto a abin da yake ba su duk yana isassu wato mukaddara wa kowace a wata zai ba ta 20,000 na 20,000 din zai ishe ta wannan ma 20,000 din zai ishe ta ma hayyai rara ita wannan 20,000 din zai ishe ta ita da iyal da wannan kuma har zai yi rara watakila bai wuce ta ci 10,000 ba 10,000 rara ce to kaga anan ba a cewa ya tauye ma wannan haƙƙin ta illa iyaka ya kyautata ma waccan ƙari akan wannan wanda shi anan idan yana son kyakkyawar mu'amala da Allah cewa ashiruhunna bil ma'ruf ko kyakkyawar mu'amala da matansa to yana da kyau yayi abinda wato kowaccensu za ta ji dadi kada yayi abinda wata zuciyarta za ta soso koda kuwa bai yi wani abinda za a kira shi zalunci ba idan ya zanto ya ba ta haƙƙinta amma kuma waccan ya ƙara mata akan haƙƙinta mun ba a cewa yayi zalunci ba a cewa ya cuci wani illa iyaka da za a ce da zaka kyautata musu su duka din da yafi domin ka samu haɗin kansu kuma ka samu zaman lafiya tare da su so idan har abinda yake baki yana isarki illa iyaka kawai waccan yana ba ta fiye da bukatarta to kada ki ce yana zaluntarki ranan dai za a ce za a yi masa nasiha akan ya kyautata miki shi ke ma kamar yadda yake kyautata ma waccan amma idan baya isarki amma ita waccan kuma har yana mata rara babu shakka wannan zalunci ne kuma in ya tafi akan haka to yana tarawa kansa laifuffuka ne wanda ranar gobe kiyama sai ya biya farashin wannan
to sai wannan shi kuma yake cewa mallam ya kasance yana da gidan kallo na kwallo kuma da wannan kudin yake yi wa kansa da dawainiya da ma dukkanin iyalansa shi yake cewa mallam menene halaccin wannan kudin a musulunci
to galibi kamar yadda aka sha faɗa ita kwallo a karan kanta ba ita ce laifi ba abubuwan da suke shiga tare da ita ko take haddasawa take haifarwa shine abin da musulunci yake tsawatarwa galibi a yadda aka sani gidajen kallo irin wanda ake a cikin gwanni ko cikin al'umma za ga cewa suna tattare da abubuwa na cutarwa sosai ga mutane musamman ga tarbiyyar yara shi yasa za ka ga babu wani wata unguwa da za a zo a samu wannan sai kaji mutane unguwar suna kokawa cewa ana so a lalata musu tarbiyyar yara saboda guri ne da ba ta ce waɗanda za su shiga gurin kallon za a yi ba kowa ya zo za a bashi ya shiga da ya zo da kuɗi za a bashi shiga sai ka nabi na kirki zai shiga na banza zai shiga wasu mashaya za su shiga yan kwaya za su shiga karuwai ma watakila masu zaman kansu in suna bukata za su shiga saboda haka guri ne wanda yake cakuɗe da waɗanda suke na kwarai da wanda ba na su kwarai ba saboda haka yara waɗanda suke yan ƙanana ko masu ƙananan matasa haka za su iya shiga nan su ɗauki wasu ɗabi'u da wasu halaye wanda ba su dace ba sannan kuma zai haifar da shagaltar da yara daga abin da ya dace su yi a cikin marhalar su ta neman ilimi ta karatu lokacin da uba yake kokarin ya ga ƴaƴansa sun tsaya sun yi karatu wannan abu zai zo dauki hankalin su zai zanto ga yaro watakila ba ana tsakiyar jarabawa ko ana shirye shirye jarabawa yana tunanin yadda zai tafi kallon kwallo wanda wannan zai cutar da karatunsa zai cutar da iliminsa in a gida ne iyayensa za su iya tsara masa lokacin da zai zauna gaban talabijin ya kallo amma in ya zanto a unguwa ana zuwa a biya kuɗi a shiga a yi kallo to za ga iyaye suna ta kokawa da ƴaƴansu wajen kare su kar su je su shiga irin wannan guri kaga wannan shi kansa cutarwa ce wanda musulunci ba zai lamince samuwarta a cikin al'umma ba sannan abu na uku akan iya samun wasu yara har su shiga hali na sace-sace da ɗauke-ɗauken kuɗaɗen iyayensu idan suna son su shiga wannan guri kallo ba kowane lokaci zai zanto yana da abin da zai je ya bayar ba to daga ran da ya dan fara zuwa ya je ya ga yadda ake yi kuma ya ji dadin shiga gurin to in ba duk ran da bai da kuɗi to zai tunanin ta yaya zai same su to wannan yana koyawa yara hali da ɗabi'a ta ɗauke-ɗauke to shi yasa zaka ga duk gwanni da zaka ga an kawo irin wannan to masu mazauna unguwar ba dadin wannan za su ji ba don barazana ce ga tarbiyyar 'ya'yansu to duk abin da kuma zai rusa tarbiyar yara zai rusa tarbiyar matasa zai haifar da wasu halaye da bi'u mara sakewa cikin al'umma baya dacewa zama sana'arka zama ce sana'arka ita zaka cika shi ka ci ka shi ka ciyar da iyalanka ka sha da iyalanka abu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske dukkan wani abin da musulunci bai alamance masa bai yarda da shi ba to ba halatta zama sana'arka domin kai abin da zaka cutar da musulmi da shi ka cutar da tarbiya da shi kuma yanzu to shine hanyar samun ka wannan abu ne wanda yana da hadari kwarai da gaske haka in akwai yadda zaka ka samu wata sana'a da zuciyarka za ta kwanta hankalinka ya nutsu to haka ya kamata kai
to tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malam menene hukuncin kallon fina-finai da ke kawo tarihin annabawa kamar su annabi Yusuf har ma da kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawan da ake sanyawa a wasu tashoshin talabijin
to irin waɗannan fina-finai da ake yi domin ba da tarihin wasu magabata tun daga kan annabawa kan sahabbai da wasu malamai da tarihin wasu dauloli na musulunci suna da amfanin su ta wani bangare kuma suna da rashin amfanin su amfanin su shine dawo da tunanin matasa da masu kallo zuwa ga abin da ya dace su sani a tarihin wannan al'umma ta musulunci a maimakon su rika bibiyar fina-finai irin na indiyawa ko na turawa ko wasu can daban waɗanda ba sa dauke da ruhi irin na al'ummar su ba sa dauke da addini irin na al'ummar su za su zo musu da wasu dabi'u da halaye su koyar da su wasu abubuwa da bai dace a ce sun san su ba to yanzu za zan to sun ko ba ga neman sanin abin da yake da alaka da tarihin wannan al'umma da kafuwar wannan addini tun daga kan annabawa har zuwa lokacin da musulunci ya bayyana da kuma lokacin da malamai suka ba da wasu gudunmawa a wajen kafa shi wannan addini ta wannan nahiyar akwai ƙara zaburar da masu kallo wajen su nemi sanin wannan wannan za a iya cewa wannan abun yana da kyau ta nahiyar da zai zama akwai illa wato yadda su waɗannan fina-finai sau tari za ka samu waɗanda za su rubuta su wasu ba ƙwararru ba ne a sanin abin da ya dace su rubuta don haka za ka samu a cikin tarihe-tarihen can da za a yi ta bayarwa akwai wasu abubuwa da ba ingantattu ba akwai wasu abubuwa da ma ba a yi su ba wasu abubuwa ƙarerai ne za a ga an shigar da su a ciki wanda shi wanda za a sa masa sikirin a gaba yana kallo ba zai tantancewa ba tsakanin abin da yake gaskiya da abin da kuma yake ba gaskiya ba sannan hatta wanda za su zo su rubuta scenario bayan shi mai rubuta labarin ya gama rubutu za a ba ma waɗanda ake kira masu rubuta scenario na shi wato shi wannan film to su ma suna shigar da nasu wasu abubuwa domin su waɗanda su gabatar da film suna ganin akwai wasu gurabe wanda ya kamata dole su cike su don shi film din ya zama cikakke to saboda wajen kokarin cike wannan gurabe za su kirkiro wasu abubuwan da ba a yi ba za su kirkiro wasu wata tattaunawa wanda ba a yi ta ba ko su kirkiro wani hadas wato wani wata waƙiya wanda ba ta faru ba a zo a saka ta don wai wannan ya sa shi wannan film din ya zanto ya ba da sha'awa ya ba da kai ya kuma ja hankali to wanda zai zo yana kallo ba zai iya gane cewa wannan abun shine wanda abin da ya tabbata a tarihi wannan kuma wasu ƙare-ƙare ne na marubuci ko kuma mai rubuta scenario ba zai iya bambance wannan ba wanda kuma duka waɗannan fina-finan cike suke da wannan da irin wannan ƙare-ƙaren wanda ya karanta tarihin da ya zo ya fara kanin wannan fina-finan zai ga cewa waɗannan abubuwan idan suka samu su kuma sun samo su ne kawai don su ƙawata shi film ɗin yadda zai zama ya cike duk wani gurbi wani bai ga tasowarsa ba ai bayanin yadda ya taso ba yana karami da yadda ya girma to su kuma za su ga ai a buƙatar sa film ya kamata a nuna ya yi taso ba a ga ba ai bayanin alakarsa da iyayensa ba to ya kamata su nuna alakarsa da iyayensa ya an ce ya yi aure amma ba a nuna ya yi soyayya da matar da ya aura ba ya kamata a kirkiro wasu sinasinai da za su nuna cewa ga yadda suka yi soyayya a junansu har ya kai ga aurenta ko ma ga yadda suka haɗu ga inda suka haɗu ga irin kalaman da suka yi musanya to duk waɗannan abubuwan ko babu su a rubuce to wanda yake kallo ba zai iya tantancewa cewa wannan abun ƙara shi akai baya ciki ba wannan kuma shine sai ka ji ya zo yana cewa ai a wuri kaza annabin Allah ya ce kaza wani annabi ya ce matarsa kaza ko ba bai faɗa ba babu inda zaka samu a rubuce ya faɗa shi mai film ne ya rubuta wannan to anan kaga akwai gurɓata kuma tarihi ta wannan fuskar akwai gurɓata tarihi wani tarihi ne zaka same shi a karanci watakila zaka iya karanta shi a cikin sa'a daya amma zo a yi maka film wanda zai dauki kwanaki ana yin sa to to kaga idan aka samu waɗannan bayanan har aka iya gina wani film da zai dauki wato babubbuka masu yawa a ciki babu shakka irin wannan hada-hadan ne bayan ruwayoyi da basu inganta ba kuma an zo an ƙara ma wasu abubuwa da ko ruwayoyin ma basu zo da su ba ko da rubabbun ruwayoyin basu zo da su ba to sannan abu na uku wanda shi ma yana daga cikin abinda za a yi la'akari da shi wajen shi su ne wannan fina-finai shine kokarin jassada wato annabawa shine a samu wani mutum a ce ya fito a matsayin wani annabi ko a samu wani mutum a ce ya fito a matsayin wani sahabi kamar sayyidina Abubakar kamar sayyidina Umar Ali Uthman da sauran manyan sahabban baki sallallahu alaihi wasallam to galibi kuma zaka samu waɗanda suke fitowa a waɗannan a waɗannan mutanen wato wannan character din da zai fito a kanta wani ne wanda an san shi watakila ba wani tsatsai bane wani ne wanda yake fitsararre haka a rayuwarsa ba wani kamalalle bane ba wani kintsatsai bane ya takila yayi wasu fina-finai ma yana tarin goma matan banza da sauransu amma kuma yanzu an fito da shi an masa rawani nace shine annabuwa ne ko shine sahabiwa ne to yaro karami da zai taso ya faya kallo wannan sai ya zo ya ga gashi anan an nuna annabin Allah ne ko sahabi ne gashi yana karatun Qur'ani yana wa'azi yana kaza a jima kuma sai a shigo da wani film din sa da yake yi na duniyancin sa sai a nuno shi da wata rungiya rungume wata yana shi da kwalbar giya to da yaro shakhsiyar sa ta zama shakhsiya wacce take ta rikitacciya ya akai wannan sahabin nan gashi nan kuma yana iskanci to sai kaga anan an bata surar sahabin a gugulwarsa bar surar sahabi a gugulwarsa wani lokaci akan dauko wani ma wanda ba musulmi ba wanda zai taka rawa ta wani wanda yake musulmi ne dauko wanda ba musulmi ba kafiri amma kuma sako shi shine sayyidina Hamza ko shine sayyidina Ali ko wani abin nan to nan ma kaga karasa abin nan mai kallo ne musamman yaro wanda yake da karkarancin cikin hudu domin zai ganshi ya fito a wani film na turawa ko na wadanda ba musulmi ba yana wasu abubuwa na kafirci kuma can zance shine abin nan shi yasa da yaro ya zo makaranta an fara karanta masa tarihin to kwakwalwarsa za ta koma kan wannan hoton ne da ya saba gani duk sanda aka ce sayyidina Abubakar sai tuno wannan da yake gani wani lokaci ya ganshi da rauni wani lokaci ya ganshi yana rungume mata kaga a lokacin an kawo wani rudari an saka a cikin kwakwalwar yaro to ta nan kuma abin yake da matsala shi yasa farkon lokacin da aka fara film din annabawa zaka ga cewa malamai sun hana a fito da annabi a matsayin wani mutum da za a nuna a ce shine annabi sai kaga cewa sai dai kawai a samu riya amma ba za a nuna annabi duka annabawa wannan azhar sun yi wannan fatawa kuma an kiyaye amma da karshe da abubuwa suka yi ta tafiya a haka sai kuma aka samu wanda suka yi wa abin tutsu dan da ko sahabbai ba a nuna irin sayyidina Abubakar Umar Uthman da sauransu manyan sahabban na al-ashratul bashariyya bin jada ba a nuna su to amma yanzu da kowa yake yin abin da ya ga dama duniya ta ƙara shiga cikin wani yanayi mara kyau sai zanto hatta annabawan ana nuna su wanda da sani har yanzu ba su fara ya iya na wasannin ba su fara rufin halin da za su ba shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ba kuma in tafiya tana tafiya abubuwa suka tafi haka wata rana za a samu wani wanda zai fitsari kafarsa a ce ya fito shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kaga hadarin ya ƙara girma sosai so wannan dai shi ne amma asalin mabda din abin inda a ce za a yi samuwar abu na tsaftatacce to za ka ga cewa ya bada ma'ana sosai wajen dawo da tunanin matasa da masu kallo zuwa ga abin da ya dace a ce suna kallo.
To sai shi kuma mai wannan tambayar yake cewa malamin shi ne yake yin sallar ƙasar tsawon shekaru biyu a garin da yake aiki idan ya koma garinsa kuma yana cika sallah shin ya hukuncin wannan abin da yake yi?
Idan inda yake aiki ba ya tare da can da zama ba wato ya zuwa kawai aiki yake juyo wani takila duk weekend zai baro can ya dawo garin su nan matarsa da iyalansa suke zai iya yin kasar babu komai amma idan ya dau iyalansa ya kai can ko yana da mata biyu ya raba ɗaya tana garin su ɗaya tana can to can ma ya zama masa gida ya zama masa garinsa ba zai yi kasar ba sai dai ya cika sallah, saboda kai ya danganta da irin zaman da yake a can. Idan zama ne irin na wanda bai riki wannan guri gurin mahallul iqama ba, ya to yana zuwa ne ya dawo, ya zo ya dawo, to wannan babu komai dan ya yi kasar. Amma ya rike shi gurin zama, ya tanadi gurin zama, watakila ya kai iyalansa ya ajiye, to babu shakka wannan ya zama dan gari, ba zai yi kasar a wannan guri ba.
Duk sai ne ke jama'an idan mutum yana yin sallah bai sanya satara ba, akwai abin da idan ya wuce ta gaban sa a sallar za ta lalace?
Akwai hadisi Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu ne ce sahihai, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta salatu ar-rajul idza lam yakun bayna yadayhi mithlu bu'qarati ar-rahl al-mar'atu al-ha'id wal-kalbu al-aswad wal-himar. Wato abubuwa uku in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam suna katse sallar mutum idan babu sutura a gabansa gurgudan sandar sirdi. Yace da mace mace wacce ke baliga da kuma abin kare baki da kuma jaki, har wani yake tambayar Abu Hurairah cewa to me Abu Dharr me bambancin kare baki afuwa, shi Abu Dharr yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me bambancin kare baki da fari da ja da wanda yake wata kala da ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai shi bakin kare shedan ne, saboda ka shi yana tare da shedan yana shiga jikinsa. To wannan hadisi jumhur abinda yawancin malamai suka fassara shi akan cewa yana yanke ladan sallar, ba wai yana lalata sallar ba, ba su dauki kalmar yaqtau akan cewa yana lalata sallar ba, amma Imam Ahmad da wasu daga cikin magabata sun fassara yaqtau da cewa yubtilu, wato yana bata sallah. To wanda yake sallah mace baliga ta wuce ta gabansa ko bakin kare ko jaki, sallar ta lalace. So su dauki kalmar yaqtau sun fassara ta da cewa lalata sallah, wayoyin malamai ko suka fassara ta da cewa za ta lalata masa ladan sallarsa, ko da kuwa ba sallarsa ta riga ta isar, ba za a ce ya sake wata ba.
To sai shi gwamnan take cewa malam idan amarya ta tare waki da yakin dafa abinci a wannan kwanaki bakwai da za ta yi, idan mai gidan ya umarci uwar gidan da ta dafa saboda amarya ta ki yin girkin amma kuma za ta je kwananta, dan ita ma ta ki dafa tana da laifi?
Wannan daman urfi ne yake hukunta wannan, ba wai shari'a ce ta ce idan mutum ya yi amarya dole sai uwar gida ta dafa musu abinci na sati guda ko na kwanakin da zai yi a wajen amarya ba. Ba wai shari'a ce ta zo da wannan tsari ba, urfi ne, wato al'ada ce da aka taso a kanta, ko ba wai ta ci karo da wani abu na musulunci ba, bata ci karo da wata ka'ida ba ko wata doka ta musulunci, sai zanto ana ganin kyautatawa ce. Ita wannan amaryar da yanzu ita wannan uwar gidan da take dafawa abin nan, watakila da ta taba zama amarya, ita ma an yi mata irin wannan gatan. Ko ita ce uwar gida watakila bata taba samun wata amarya ba, to watakila yarta da za ta aurar, za ta yi aurar da yarta a matsayin ta biyu, ita ma za a yi mata wannan. Saboda haka wani abu ne wanda kowa yakan iya ya samu wannan damar, saboda haka ba wani abu bane wanda ya ci karo da wata doka ko yake kunshe da wani abu na zalunci ko wulakanci da sauransu, ballantana a ce musulunci ya hana. Don haka duk abin da yake urfi ne ya zo, wato al'ada ce wacce ba ta ci karo da musulunci, to musulunci yana tabbatar da ita ana barinta. Shi da za ga daga cikin irin abubuwan da musulunci yake abin nan yake gina hukunci a kansa shi ne al'urfu, shi ne wasu ayoyi suke ce bil ma'ruf, ma'ana abin da aka sani aka saba da shi kuma ake kansa, har ya zanto kamar ma sharadi ne. Saboda in har mace an aure ta, to ba laifi dan uwar gida yana da kyau, in ta yi bore ta ce ba za ta yi ba, ba za a ce ta saba wa Allah ba, to amma kuma wani abu ne na mutunci, mutunci ta zai iya zubewa, domin ita ma wata rana za ta aure da yarta in har tana haihuwa, yarta za ta iya zama ta biyu ko ta uku, kuma ita ma za ta je inda za a yi wa yarta haka. Saboda haka ba wani abu da har mace za ta bijire ta ce ba za ta yi ba, ko ba haƙƙinta ba ne ko ba wani abu. Musulunci ya yarda da al'urf wani abu ne mu'tabar, na ce al'adatu muhakkima, kamar da yake gurin abin nan muhakkama, kamar da yake gurin malamai cewa al'adatu muhakkama, ana amfani da al'ada wajen kafa wata doka ko wani hukunci.
Kuna yake cewa shi kuma da Allah malam menene bambancin at-ta'lif da kuma at-tasnif?
To at-ta'lif da at-tasnif duk zai zama abu ɗaya ne, ما دي شيء تكلمة التأليف تنا نفين تتراوى أصلا كلمة التأليف تنا نفين تتراوى وتنجي تتراوى وسأبو بوا ودسك يا ورواسي وتنجي زو يسامو حديثي كما ودسك سامو حديثا النبي صلى الله عليه وسلم وانشان يارو ويتوس وانشان يارو تسيزو تتراسو قولي قدا شيء تتأليف لقى ألفني وألف بين قلوبهم يحد أزكاة تنسو صوراك شيء التأليف كلمة التأليف تنا نفين من التصنيف كما يوالي كوان أبو da dan uwansa wato sinfi sinfi daga kalmar sinf ne aka sawa tasnif wato kamar in hadisai ne ya ware hadisan da suke magana akan tsarki ya ware wanda suke magana akan alwala ya ware wanda suke magana akan sallah wanda suke magana akan zakka wanda suke magana akan jihad kowanne ya ware shi ya sa shi a babin sa to da shine kaga ya maida shi sinfi sinfi sai ce masa at-tasnif wato ya sannafa shi ya maida shi sinfi sinfi kamar littafai من حديثي ذاك جاء تكلم لتفي أكون أنا كذا المصنف المصنف كما المصنف ده ابن أبي شيبة المصنف نا عبد الرزاق السنعاني ذاك سامو بابي بابيني وكمر المسانيد با كمر مسند الإمام أحمد ذاك سامو شيا كركسا شي يا كركسا صحبني كوي أما إنك لو كي مسند أبي هريرة ذاك حديثين ما سيوا أما بتعرض أن an sa su rukuni rukuni ba simfi simfi an bar su ne kawai a cakuɗe za ka karanta hadisin alwala da anjuma da kaje na gaba kuma sai kaga cewa hadisi ne akan zalanan lahira ko kaga magana akan aljanna da sauransu to wannan misali kenan wannan ba a kira shi musannaf ba a kira shi tasnif amma ita kalmar talif za ka iya amfani da ita wajen tasnif din kamar misali a yanzu yawanci kaga littattafan da ake wallafawa masu wallafawan suna yin babi 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 amma kuma za ka kira shi ta'lif kaga ta'lif ne amma a tabbata tasnif din a ciki saboda kalmar ta'lif din ana amfani da ita kuma ana nufin at-tasnif
to sai wanda shi gobe kace assalamu alaikum da Allah malam yaya mambaran Annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin ya ga wasu wurare anan akan sanya shi ta arewa wani kuma wato ta arewa ake hawa wasu kuma wurin ta yamma ake hawa kan mambaran
arewa kuma ko dai ta gabas ko ta yamma musan ta arewa almuhim dai shi minbar Annabi sallallahu alaihi wasallama matattakalarsa tana ta bin ne ta yamma ne wato in yazo zai taka ta yamma ne sai ya juyo kuma ya kalli wato matattakalar tana kallon sahun farko matattakalar minbar Annabi sallallahu alaihi wasallama tana kallon sahun farko haka yake a lokacin sa wato in ya taka matakala na ɗaya taka na biyu in zai juyo in zai hudu ba sai ya kuma juyo wannan haka take shi abinda zai rura maka haka take hadisin da yayi magana akan sallar da yayi akan minbari sallar da yayi akan minbari ya hau kan minbarin sa zai tsayuwar sallah zai tsayuwar karatun fatiha da karatu sura yayi ruku'u akan minbarin sai kuma ya gangaro da baya da baya kaga idan ya zanto ba kafafun minbarin ba anan suke ba kaga ba zai yiwu ba saboda ka zai gangaro da baya da baya sannan sai yayi ruku'u yayi sujjada dago daga sujjada sannan kuma tattaka ya koma to kaga ba a gefe yake ba matattakalar ba kuma ce ta bangaren gaba sai yake ba ta bangaren yamma suke saboda shine abin nan din a surar sibirin Annabi sallallahu alaihi wasallam matattakala guda uku ce kuma tana daga bangaren sahun farko
to sai shi kuma ne yake malam mutum zai iya karanta suratul mulk a cikin wutarin sa ta zame masa kamar kariya ga azabar kabari
dan halacci zai iya ya juzu ya halatta duk abinda mutum zai karanta a sallah na alqur'ani ya halatta fatra ubati sara min alqur'an karanta abinda ya sawwaka saboda idan abinda tabarar din ya karanta babu komai amma kuma anan ya bar wata sunna da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na karanta wasu surori a cikin wutarin sa karanta سوره تقول هو الله احد المعوذتان وكما سكر تسبح اسم ربك الاعلى لكما ودن سوري المعوذات غدا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس عفوا قل يا ايها الكافرون قل اعوذ برب قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس يا بر wannan sunnar so ya bar wani lada da a ce ya hakura yayi wannan sunna yana da lada sannan kuma ita suratul baqara tabara din da yake so ya karanta dan ta zama masa kariya daga azabar kabari ya karanta ta ita kadai ba tare da ya shigar da ita ya yi wa kansa ya hana kansa wannan lada na tabbaka wannan sunna ba amma dan ya karanta ba a cewa yayi laifi me yasa ya karanta
to sai ne ke tambaya mallam shin akwai nafila bayan sallar juma'a
na'am akwai nafila ya zo hadisin abdullahi dan umar yake cewa sajdataini ba'da aljuma'a ya raka'a bin raka'a biyu bayan juma'a hadisin abu huraira النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا فليصلي بعدها أربعا إذا ديمكو يصلى جمعة تو يصلى ركعة خطبة ينتا رواية ابن عمر وركعتين بعد الجمعة في بيته ركعة بيبا الجمعة جلنسا وتو إذن يأم صلى ينا إيهم خطبة ينا إيهم بيو وكما يبيو جلنسا
تو مالا لأسكار الكريم masu sauraron mu kaka da wannan makaka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shirin ta hanyar ako da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4145 ko kuma cikin adireshin email na fatunrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatunrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to amma da gangan malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalemu babban malami a sangare na zan shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ko da yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da rasasu ne na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa law anna katabna 'alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما